Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku yi sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su yi samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodiyoshe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wani bangaren jam'iyyun adawa na ci gaba da korafi kan kin saka hannu da shugaba Buhari ya yi a kudurin dokar zaɓe da majalisar dokokin ƙasar ta yi wa garin Bawul.
Aka sake komawa da shi, aka dawo da shi, shugaban ƙasa ya ce cewa sai bai yarda ba cewa akwai wasu abubuwa da yake wani yayi da aka yi. Yanzu nan hudu kenan da aka maida wa shugaban ƙasa, amma shugaban ƙasa ya sa hannu.
To sai dai fadar shugaban ƙasar ta Najeriya ta kara matakin da shugaban ya ɗauka na kin saka hannu a kudurin dokar zaɓen.
Abin nan da muka saba da shi na mu zauna gaban rufe zaɓe. A jefa ƙuri'a a kirga mu shaida su shaida cewa ainihin ga abin da muka ne samu ga abin da wancan ta samu. Yau an waye gari sun ce a babu maganar kirge.
Sannan dangane da zaɓen za ku ji ɗan kaɗan daga cikin wata hira da muka yi ta musamman da ɗan takarar shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar APC shugaba mai ci wato Muhammadu Buhari da kuma babban abokin hamayyarsa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP wato Atiku Abubakar. Bayan da mabiya addinin Kirista a sassan duniya ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti a gobe Talata, za mu buɗe layinmu domin ku faɗi fatanku dangane da wannan bukukuwa da za a fara. Lambar da za ku kira ita ce 2022055655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Sunana Mahmud Lalo, ina kuma tare ne da Amina Buhari Auna wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Adadin waɗanda suka mutu a Indonesia sanadiyar ambaliyar ruwan tsunami ta ranar Asabar ya haura zuwa 373 yau Litinin, a cewar jami'an hukumar kai ɗaukin gaggawa. Suka ce akalla mutane 1,459 sun samu raunuka kuma ana neman mutane sama da 100. Jami'an kai ɗaukin gaggawa sun kuma ƙara da cewa ɓarnar ta shafi gine-gine sama da 1,000 da gidaje 681, kuma wasu wurare a mashigar ruwan sanda ɗin ba su da wutar lantarki. Shugaban Indonesia Joko Widodo ya zagaya ya gane ma kansa irin ɓarnar da ambaliyar ruwan tsunami ta yi a mashigar ruwan sanda. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Turkiyya za ta murƙushe sauran 'yan ta'addan ISIS a Siriya bayan Amurka ta janye sojojinta. Jiya Lahadi, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya jaddada masa cewa zai murƙushe ɗan abin da ya rage na mayakan ISIS, kuma shi mutum ne da zai iya aikatawa. Gashi kuma Turkiyya makwabciyar Siriya ce. Trump ya ƙara da cewa sojojinmu za su dawo gida. Da safiyar Lahadi, Trump ya ce da shi da Erdogan sun tsara yadda Amurka za ta janye sojojinta a wata hira ta wayar tarho da suka yi mai tsawo. Wasu sansan gwamnatin ƙasar Amurka za su ci gaba da zama a rufe har zuwa ranar Alhamis, kuma ana ganin ma rufewar za ta kai kwanaki ko ma makonni, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya a kan bakarsa ta sai Majalisar Dokokin Tarayya ta amince da kasafin kuɗi da ya tanaji kuɗin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, yayin da 'yan Democrat ke ci gaba da ƙi. A ranar Litinin ne shugaba Trump ya yi ikirari cewa a baya duk 'yan jam'iyyar Democrats sun goyi bayan gina katangar, amma yanzu sun canza ra'ayi saboda sun ga yakin neman zaɓensa da wannan manufa. Ana sa ran a yau Litinin shugaba Trump zai tattauna akan tsaron ƙasar da shugabar ma'aikatar tsaron cikin gida Kristen Nielsen. Sanata na biyu a mukami cikin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar, Dick Durbin, wanda yake wakiltar Illinois, ya rubuta ta kafar Twitter cewa Trump ya rufe harkokin gwamnati saboda wata bagidajiyar bukata ta gina katanga. Wannan shirme ne kawai da rashin tausayi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun kasar Pakistan mai yaki da cin hanci ta yanke wa tsohon Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif hukuncin ɗaurin shekara 7 a gidan yari saboda aikata almundahana. An zarge shi da mallakar dukiya fiye da albashinsa da sauran tabbatattun hanyoyin da yake samun kuɗin shiga. Sharif mai shekaru 68 ya shiga kotun da kansa a Islamabad, inda aka damke shi jim kaɗan bayan da alƙalin ya yanke hukuncin kan laifuffukan biyu na almundahana da ya aikata. Hukuncin alƙalin ya yi la'akari ne da cewa tsohon shugaban wanda ya bauta ma ƙasar na tsawon wa'adi uku bai bayyana hanyoyin samun kuɗin gina kamfanin sarrafa ƙarafa a Saudiya ba.
Amina Buhar Auni kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya ana ci gaba da muhawara kan kudurin dokar zaɓe da majalisar dokokin ƙasar ta yi wa garin Bawul, wacce aka yi wa shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu a kai, amma hakan ya citura. A wata muhawara da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya a ofishinmu da ke Abuja, tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Abda Shitu Muhammad Kabir da Yunusa Tanko na jam'iyyar NPC sun bayyana ra'ayinsu dangane da matakin kin saka hannu akan kudurin da shugaba Buhari ya yi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Salisu Ashaka aiko mana daga Abuja.
Biyu daga 'yan takarar shugaban ƙasa na sauran jam'iyyu da ba APC ko PDP ba sun yi muhawara a zauren tattaunawa da babban editan sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha ya shirya a Abuja. 'Yan takarar Shitu Muhammad Kabir na jam'iyyar Abda da Yunusa Tanko na jam'iyyar NCP na da bambancin ra'ayi kan rashin sanya hannu a dokar zaɓe daga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Shitu Kabir wanda ya ce da gaske yake takarar amma ya goyi bayan rashin sanya hannu a dokar zaɓen da nuna hakan ka iya kawo illa a lamuran zaɓen.
Yau da nake magana da kai, mutane nanin na tururuwa a cikin INEC suna kawo takardun ku ba kare wannan tsarin ba. In ka kawo wannan dokan, mutane za su labe da wannan dokan su tafi kotu su ce wannan tsarin tun da gashi ai shugaban kasa ya sa hannu, saboda haka dole a jawo baya a ce su ma za su yi wannan takara. Kuma an ka dubi tsarin na ECOWAS, aka ce wata shida kafin ai zabe ba ka sa na ECOWAS wanda za ta yi ta jara kundin tsarin ta. Kuma yau Muhammadu Buhari shine chairman na wannan ECOWAS. Na uku, kana maganan cewa ai dauki zabe din nan ai transit bai maganan ai kirga ba, wato kawai ba sai ka kirga ba sai da kwashi a ce okay za ai transit ana haka.
So mai dan ka duba fa wannan doka da aka yi fa a majalisa aka yi ta, kuma majalisan nan akwai ɗan jam'iyyar APC a ciki, kuma dukkan sun san amince da wannan abu.
Amma ina so in kaci abinda Ali Induma ya fada, tsare-tsare da aka zo aka sa bayan suka gama cikin house aka ce aka sa su ba su ma san da wannan ba.
A nasa bangaren Yunusa Tanko na jam'iyyar NCP ya ce bai ga dalilin rashin sanya hannu a dokan zaben ba, don jam'iyyar APC ta amfana da yanayin a tsarin zaben 2015.
Tun watan Janairu aka gyara wannan tsarin kundin zabe da za a yi, to shugaban kasa ya kisa hannu ya ce akwai wani sa'a la'akari da yi da bai dace ba, to aka koma da shi aka sake gyara aka sake dawowa da shi. Shugaban kasa ya ce ya lura kuma akwai wani abubuwan da bai dace ba da aka yi, aka sake komawa da shi aka dawo da shi. Shugaban kasa ya ce cewa bai yadda ba cewa akwai wani abubuwa da yake wani yayi aka yi. Yanzu nan da hudu kenan da aka maida wa shugaban kasa, amma shugaban kasa ya kisa hannu. To namu assassin shine da yake muna adawa, muna ganin kamar cewa shugaban kasa yana ganin kamar cewa waɗannan tsarin da aka yi in aka tsaya zabe a bisa kan tsarin zai faɗi zabe. To muna ganin to ana so a kokari ne a ga cewa dai ba a zaben nan ba bisa kan adalci. To shi yasa muke so a tabbatar cewa an sa hannu akan wannan kundin zabe. A wayan suna hasashen cewa kila section 87 section wane ne duk wannan section din suna sa wani tashin hankali a wannan ƙarya ce.
Duk 'yan takarar biyu sun ce ba su yarda ake kiran su 'yan takarar kananan jam'iyyu ba, don su ma masu rijista ne daidai da jam'iyyar APC da PDP. Salisu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Buhari layo dangane da batun kudurin dokar zaben fadar shugaban kasa ta Najeriya ta fitar da matsayinta kan dalilin da yasa shugaba Buhari bai saka hannu akai ba. Abubakar Malami shine ministan shari'a a Najeriya ya kuma yi wasa la'asha kan karin bayani kan dalilin da yasa suka dauki matsarkin saka hannu a kudurin dokar zaben.
A shekara ta 2010 gwamnatin jam'iyyar PDP ita ke ci, ita ta shirya wannan zabe, ita ta gabatar da wannan zabe, ita ta dogara akan wannan doka ta gudanar da zabe. Saboda haka ta musta inganci ita wannan gwamnati kuma waɗannan al'umma na PDP ba su da baki na suka ga ita wannan dokar zabe wanda ita suka yi. To yau an waye gari sun shirya wata doka. Dokar nan mataki na farko da suka dauka a kanta shine na canza tsarin jadawalin da ya danganci zaɓe. Da an saba da zaɓen shugaban ƙasa a matsayin zaɓe na farko, yau sun kamaishe shi na ƙarshe. Bayan sun mai da shi na ƙarshe kuma suka dauki suka gina lokaci kamar sati biyu na kane a zaɓen shugaban ƙasa. A lokacin da ainihin hukumar zaɓe ta riga ta hidda jadawali na zaɓe ta kuma sa shi ƙarshe. A cikin wannan yanayi tun da zaɓe process ne hukumar zaɓe ta ƙulla kayan tsarin adalci kawarware, ko mataki ne ta zo da gyara ko kuma gyaran huska da dokar zaɓe a kan tsari na cewa abin nan da muka saba da shi na mu zauna a gaban rufar zaɓe a jefa ƙuri'a a ƙirga mu shaida su shaida cewa ainihin ga abin da wani ya samu ga abin da wani ya samu. Yau an waye gari sun ce a babu maganar ƙirge, ana yin zaɓe a cikin kwamfuta, ita kwamfuta ita tura zaɓe zuwa ga hukumar zaɓe. Waton haƙƙin da aka al'umma na su shaidi su shaida su gani wanda duk abin da daga cikin mu'amala irin ta gaskiya da adalci ta ginu a kai sun kau da shi. Rudani zai shiga ya zama mutane su jefa ƙuri'a ba su iya gani ra'ayin aini ba mina na a abin da an ka samu.
Abubakar Malami kenan ministan shari'a a Najeriya. To dangane da batun zaben 2019 muryar Amurka ta yi wata hira ta musamman da dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar. Ga kaɗan daga ciki.
Mai magana Amerika sun ce ba ka iya zuwa Amerika.
To me zan je ma in yi Amerika ne? To
sun ce in ka je Amerika za a kama ka, kai laifi kai me kai.
To ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba.
Atiku Abubakar kenan dan takarar jam'iyyar PDP a Najeriya. To har ila yau mun yi wata hira ta musamman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda shi zai kara da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar a zaben 2019. Ga kaɗan daga ciki.
Okay, tun na samu wani dama na san ban sani ban kata wajen magana kabal, kata wajen magana ana magana kabal kabal kabal, akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Kata wajen magana na ranka me zaka ce kanshi har da wargi nan kamata ya magana su kwanan ba
wannan ruwanta wannan ya nuna demokradiyya ta kenan, wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabal din suka zo suka shirya suka tilasta ni nayi su faɗi abu ɗaya.
To sai a biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin jin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban. Yanzu aka mabiya addinin Krista a sassa daban-daban na duniya na ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. Reverend Hashim Yahaya da ke maraɗi a jamhuriyar Nijar ya yi wa wakilinmu Shu'aibu Mani ƙarin bayani kan mahimmancin bikin na Kirsimeti ko kuma Noel a Faransance.
Abinda za a ce Manuel ma'anarta ko manufarta shine a tuna da haihuwa ta Yesu Almasihu, wato lokacin da aka haife Yesu Almasihu ko kuma Annabi Isa. Kenan muna sallata wannan lokaci mu tuna da Allah ya aiko kalmarsa ta wurin mala'ika zuwa ga Maryamu, kuma an haife shi a irin daidai wannan lokaci. Shine muke sallata wannan lokaci mu tuna da wannan Allah ya yi ma duniya jin kai, aiko Yesu Almasihu jin kai ne na Allah ga duniya. Sa'annan kuma muna tunawa da cewa wannan lokaci ne wanda Allah ya sabko da babban alheri babban haske a cikin wannan duniya. Zuwan Yesu Almasihu ya ce shi ne hasken duniya, wannan hasken shi ne na samun gafarar zunuban mutane. Kenan muna murna da farin ciki an haife shi, dalilin shi mun samu gafarar zunubanmu, dalilin shi muna da bege da sa zuciya cewa ko da mun mutu za mu je mu zauna a cikin mulkin Allah. Abubuwan da muke tsarawa domin karama ta kamar yadda aka sani bisa ga namu al'adu na 'yan Afirka, abu na farko dai shi ne abin da ya shahi shahi sashen iyali, akan yi ma iyali sutura, sannan ana tana da abinci wanda za a ci a wannan rana domin a yi murnan nan a yi farin ciki, har shanu muke yankawa domin mu tuna da wannan rana. Sannan abin da ya shahi sauran jama'a, mukan yi saye-saye na abubuwa na kyauta ga manya da yara, muna koyi da abin da haihoyi Yesu Almasihu ta kawo.
Reverend Hashim Yahaya kenan, kuma kan wannan batu na bikin Kirsimeti muke so mu bude layin mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin menene fatan ku dangane da waɗannan bukukuwa da za a fara a gobe? Yanzu kafin mu je ga layukan mu da za mu bude, a shakata da wannan waka.
Da bambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari ɗaya 202-205-2655. To kada manta, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Kira mu na farko ya fito ne daga Ibadan jihar Oyo. Wane ne a kan layin?
Kuna magana da Hausa.
To muna jinka.
To wannan kisnaki da za a yi, muna musu fatan su yi lafiya.
Kana tare da mu?
Ina tare da ku.
Yau, to muna jinka.
Muna musu fatan su yi lafiya duk abin da ya faru kuma.
Kuma Allah muna godiya. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Daga Bauchi.
Yawa, eh, muna jinka na Bauchi.
Sani Idris.
Yawa, muna jinka, Malam Sani.
Muna yan uwan mu wayannan masu muna ke muna musu fatan alkhairi.
To mun gode.
Yi bikin su lafiya, sai su lafiya.
To madallah, mun gode Sani daga jihar Bauchi. Muna kuma Bauchi har yanzu a garin Azare. Wane ne akan layi? Hello, na Azare, kana tare da mu?
Ina tare da ku.
Yawa, to muna jinka amma kaman layin ka yana dan katsewa kadan.
Kuma Azare zan kai afiyar da sun waje na kan yake
ba. Yau ana batun fatan da kuke da shi dangane da bukukuwan Christmas da za a fara gobe Talata a sassan duniya.
Wata musu fatan alheri, Allah sa su yi su gama lafiya.
To madalla, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Amulla lo, barka da lasariya.
Yo Malam Murtala, barka da dare.
To na gode. Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
Yawwa.
To muna masu yan uwan mu Kiristoci fatan alheri da fatan za su yi bukukuwan Christmas. Kuma muna fara jan kunnen iyaye su dinga duba da yara wajajen tsallaka titi ko kuma dogon yawo haka. Muna ƙara yaba ga jami'an tsaro da suka bayyana mana cewa lallai sun tanaji jami'an tsaro isassu za su ba wa su 'yan uwan mu kariya da za su yi bukukuwan su lafiya su zama lafiya. Haka kuma abokan aikin ku dukan ku duk ina musu su ma da fatan za su yi bukukuwan su daɗi a lafiya kalau ku tashi lafiya.
Madalla, mun gode Murtala daga Kaduna. Bari mu je makwabciyar jihar ta Kaduna Katsina kenan. Wane ne akan layi?
Muna magana da Sa'adu Ya'o daga Kwanto Kabinu State.
Yawo, to muna jinka Malam Sa'adu Ya'o.
Yana masu fata alheri kamar yadda mu muka yi damu lafiya, muka tashi lafiya, muna masu fata Allah sa tashi lafiya, Allah sa kuma sa kasanmu a cikin addu'o'in zaman lafiya. Muna fata Allah sa tashi ku lafiya.
To madalla Malam Sa'adu Ya'o daga jihar Katsina, lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada manta sai an saka alamar ƙari wato plus kenan da farko sai a jero lambar. Iya mun buɗe line domin ku bayyana fatanku dangane da bukukuwan Christmas da za a fara a gobe. Za mu sake komawa jihar ta Katsina. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina kiranku daga nan Daura.
Yau, to muna jinka, baka faɗi sunanka ba.
Sunana Buhari Talaka. Ina kira yadda fatan alkhairi wannan ‘yan uwana ma Allah sa su yi lafiya su gama lafiya.
To madalla, mun gode Malam Buhari daga Katsina. Bari mu cilla zuwa can jihar Sokoto. Wane ne kan layi? Na Sokoto, kana tare da mu?
Ina.
Yau, to muna jinka. Hello, na Sokoto, kana jin mu? Kaman layin ka yana tsinkewa ko inda kake ba buɗe.
Hello,
muna jinka na Sokoto.
Da kuma ainihin hawan babura ana ko kuma motoci ana wani kwamboy da zai sauransu, da kuma ainihin filancin barasa wanda ya kuma ko addinin ya ba su damar yin haka nan, amma ya kamata a kauce mashin barasa da za ta iya kawo illa da sauran jama'a. Na gode da magana ta zira ba kwanan ya ci tagar lokacin gwamnati da suka suke tare a Najeriya.
To, za mu je jihar Yobe kuma. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam.
Kana magana da Ado Fullulantewa a ƙaramar hukumar Tarmo a jihar Yobe.
To, muna jin kamar Ado.
To, ina musu fatan alheri da su yi cikinsu lafiya su tahi lafiya. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya ga ƙasarmu Najeriya, musamman jihar mu ta Yobe.
To, madalla, mun gode ƙwarai Ado daga jihar Yobe. Bari mu je Nasarawa. Wane ne kan layi?
Kana magana da Aliyu Baban Hamza mai gwanjowa lafiya jihar Nasarawa.
Yau, to muna jinka.
To, ni dai ina wa ‘yan uwana kiristoci fatan alheri a kan wannan bukukuwan Christmas da za su yi. Allah ya su gama lafiya. Fata na ke.
To, sai mu ce
Aliyu Baban Hamza mai gwanjowa daga lafiya jihar Nasarawa.
To, mun gode ƙwarai da gaske Malam Ado daga jihar Nasarawa, kuma da haka mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake buɗe layukanmu da wani maudu'i daban. Muna godiya ƙwarai da gaske. To, madalla, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Mai horar da ‘yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila, Jurgen Klopp, ya ce ba wata kungiya da take da tabbacin lashe gasar Premier, inda ya ce har yanzu kungiyoyin Chelsea da Arsenal suna cikin takarar lashe gasar ta bana. A ranar Laraba mai zuwa ne Liverpool ɗin za ta kai ga buga rabin wasannin gasar na shekara, yayin da take a saman teburin gasar kasancewar ta yi zira da maki hudu da mai binta. Kungiyar Chelsea da take ta hudu a tebur da kuma Arsenal da take ta biyar suna ƙasar Liverpool ɗin ne da tazarar maki 11 tare da wasanni 20 da suka rage na gasar. Liverpool ɗin ta ci gaba da kasancewa kungiya ɗaya tilo da har kawo yanzu ba a doke ta ba a gasar ta Premier a kakar wasanni ta bana. Sabon kocin kungiyar Manchester United na riƙon ƙwarya Ole Gunnar Solskjaer ya tabbatar da cewa yana tuntuɓar tsohon kocin kungiyar Sir Alex Ferguson a sabon aikin da yake yi. Rahotanni sun nuna cewa har yanzu Ferguson na taka rawa a shugabancin United ta bangaren ba da shawarwari. Tsohon kocin da ya kafa babban tarihi a United ya ci gaba da kasancewa a cikin hukumar gudanarwar kungiyar ta United tun sa'ar da ya bayyana yin murabus daga aikin horarwa. A wani labarin kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Tottenham Mauricio Pochettino shine ake ganin yake akan gaba a jerin sunayen waɗanda ke takarar aikin horar da ƴan wasan na Manchester United. Tsohon kocin Real Madrid Zinedine Zidane da tsohon kocin Chelsea Antonio Conte duk suna cikin ƴan takarar samun aikin na United. An sami gibin ne bayan da kungiyar ta kori kocin ta Jose Mourinho a makon jiya, jim kadan bayan da Liverpool ta doke ta da ci 3-1 gasar Premier. Duk da yake an ba da aikin na wucin gadi ga Solskjaer, kungiyar tana nan tana farautar wanda zai yi aikin a zaman na dindindin. Kocin kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya ce san bai zargi ƴan wasansa ba akan kashin da kungiyar ta sha a cikin gidanta a wasan Premier ta wannan makon a hannun Crystal Palace. City din ce da ya taso mazura kwallo a wasan, to amma kuma Crystal Palace ta yi waiwayin baya ta rama ta kuma kara zura kwallo inda ta doke ta da ci 3-2. Guardiola ya ce san bai ga laifin ƴan wasansa ba domin ko sun yi iya kokarin su sa'a ce dai ba ta tare da su a ranar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla a gaida Murtala, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Adadin waɗanda suka mutu a Indonesia sanadiyar ambaliyar ruwan tsunami ta ranar Asabar ya haura zuwa 373 yau Litinin, a cewar jami'an hukumar kai ɗaukin gaggawa. Suka ce akalla mutane 1,457 sun samu raunuka kuma ana neman mutane sama da 100. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Turkiyya za ta murƙushe sauran 'yan ta'addan ISIS a Siriya bayan Amurka ta janye sojojinta. Jiya Lahadi, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya jaddada masa cewa zai murƙushe ɗan abin da ya rage na mayakan ISIS, kuma shi mutum ne da zai iya aikatawa. Gashi kuma Turkiyya makwabciyar Siriya ce. Trump ya ƙara da cewa sojojinmu za su dawo gida. Wasu sansan gwamnatin ƙasar Amurka za su ci gaba da zama a rufe har zuwa ranar Alhamis, kuma ana ganin ma rufewar za ta kai kwanaki ko ma makonni, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya a kan bakarsa ta sai Majalisar Dokokin Tarayya ta amince da kasafin kuɗin da ya tanaji kuɗin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, yayin da 'yan Democrat ke ci gaba da ƙi. Wata kotun ƙasar Pakistan mai yaƙi da cin hanci ta yankewa tsohon Firayim Minista Nawaz Sharif hukuncin ɗaurin shekaru 7 a gidan yari saboda aikata almundahana. An zarge shi da mallakar dukiya fiye da albashinsa da sauran tabbatattun hanyoyin da yake samun kuɗin shiga.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. In zamanin din ita Amina Buhari Auna da Tani gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham, sai injiniyanmu David Mahmud Dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.